This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari Rafah yayin da ake ci gaba da duba yuwar tsage ta bude wuta a fadar Isra'ila da Hamas a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce akwai yuwar nasara tattare da Ukraine yayin da mamayar Russia ake gabanin cika shekaru uku. Sannan saura kiristohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai ga sake karawa da Joe Biden bayan da ya doke Nikki Haley a South Carolina.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa wanda aka yi yunkurin tsigewa, ya ce an koyi darasi dama daidan wani karkataccen wani.
Dama haka rayuwa ce, ko a gidanka yana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa ga irin wata na ganin mata gamsu ba, ko ba a mata adalci, ko a yayanka ce tunanin cewa wani abu da ake yi kaman an fifita wani akan wani.
Su kuwa yan kasashen Niger da Mali da sauransu da ECOWAS ta dagewa takunkuma har yanzu suna ta annashuwa da murna ciki har da kullu.
Neto Nigeria, ya Niger, neto Niger, wala Nigeria, naji dadi sosai.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashin Gumul ke gabatarwa, inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da yan sintiri suka yi a jihar Katsina Nigeria. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah dake Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki daya, duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsage ta bude wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da bukatar sako mutanen da ƴan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban na Isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin kasar kan lamuran yaki domin neman su bashi amincewar shirin kai hari a Rafah. Ya faɗa a wani shirin talabijin na CBS da ake kira Face the Nation cewa da zarar dakarun Isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a Rafah, inda fararen hula ƴan Filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yakin, cikin ƴan makonni ne Isra'ila za ta samu nasara a Gaza. Ya ce ko Isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar tsage ta bude wuta, za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin, amma tabbas sai faru, ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba za mu kai harin, ya faɗa. Amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin Isra'ila da Hamas, amma kuma mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na NBC Meet the Press cewa Netanyahu bai sanar da Washington kan shirin kai hari Rafah ba, ko kuma wani shirin kwashe Falastinawa. Sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a Gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin. A saboda haka mun bayyana ƙarara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a Rafah ba, har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai musu wato da kai su wurin da ba tashin hankali, da ciyar da su, da sama musu sutura da kuma muhalli. To ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga ƙasashen yamma. Sannan ya ƙara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Da yake jawabi a wani taron manema labarai a Kyiv, Zelensky ya kuma shaida cewa yayi imani majalisar dokokin Amurka za ta amince da bada babban tallafin kayan soji da na kuɗi. Sai dai kuma ya ce Ukraine tana buƙatar a dau wannan matakin cikin wata daya. Da yake amsa tambayar da muryar Amurka ta yi mishi akan yuwar NATO ta gayyaci Ukraine babban taronta da za a yi a birnin Washington a watan Yuli. Zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin NATO suna goyon bayan a ba Ukraine gayyata. Sannan kowa ya amince cewa nan gaba Ukraine za ta kasance cikin kungiyar NATO. Wannan matakin na tura wa Ukraine gayyata ya danganta da amincewar Amurka da Jamus ne a cewar sa. Amurka da Jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kudade ga Ukraine. Duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayan su kan amincewar Ukraine ta shiga kawancen NATO, amma jami'ai sun ce ba yanzu ba.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jahar Jigawar Najeriya, inda ga dukkan alamu wata kura da ta tashi ranar Alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Aliyu Haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu. Don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran yan siyasa da sauran jama'a ba. Wakilin mu a shiyar Jigawa da Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi kakakin sai ya ce
to ai ka san irin wannan al'amari da mu ita harkar rayuwa a haka take, kuma bai kama ba za ka yi kowa da yawa, kuma wannan kaman sunna ce ta majalisa a duk uwan mu daya uban mu daya tare muke har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe, kuma duka ba za ma kai tunani cewa akwai wani abu da ya faru ko yayi kokarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke, saboda haka mun ci gaba saboda abu ne guda daya, kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko bi da wani abu bisa uku sun amince sun yadda cewa kai shugaba ne na gari kana iya kokari. Kai wannan is normal, dama ka rayuwa ta ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu, irin wannan yana faruwa kaga irin wanne yana ganin be wata na ganin mata gamsu ba ko ba a mata adalci ko yayanka sai tunanin cewa wani abu da ake yi kaman an fafita wani akan wani.
Kamar kenan an sami yanayi na fahimta an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai, don haka wancan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancinka ta biyu ba?
Ƙwarai kuwa. Bayan haka su wanda ake tunani ko ake zari tunda abu mai zo ba, kamar yana ake faɗa ne haka, wannan na ga shi ne ma dalilin da yasa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya, domin da ai ana cewa za a yi kaza za a canza ni za shi za a yi waye, amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na gwamnati, amma kaga saboda wannan jita-jita da taso muga to ya kamata mu dawo mu haɗu mu rukunbe har ɗan majalisu suka yi mu ƙuriyar goyon baya a majalisa.
Wani irin darasi za a iya cewa watakila Haruna Yangiyatin ya koya kama daga waccan ƙura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamuncewa da shugabancin?
Darasi ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne checkmating kaina. Na biyu, darasi da ɗauka shi ne su al'umman nan da suka amince da ni har da mai girma gwamna suka yarda da jagorancinmu da kuma muna yin daɗe. To kaga wannan shi kaɗai shi ma kaman mizani, wasu fiye da rabi na nufin tutad sun zo sun ce sun yadda sun amince abin da nake yi daɗe. So wasu kuma suna da ganin maybe a tunaninsu kamar yadda ake jita-jitan masu yunƙurin canjawa a tunaninsu ko ba da nake ba. To kaga daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu ci to tunaninku da kuke wannan meye kuke ganin ba mu yi daidai ba, sai mu gyara don a ci gaba domin ba kowa bane a gabanmu. Wallahi jihar Jigawa ce mu a gabanmu, duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba. Ina tabbatar ma zuciyar tafikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa. Idan ban biyo gwamnati haɗin kai mun haɗa kai da mu da gwamnati mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ciyar jihar Jigawa, me amfanin shugabanci ko me amfanin zaɓarmu?
A gaida Mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar Jigawa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump din ya sha kai wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Trump ya yi nasarar doki abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage wato Nikki Haley inda ya samu ƙuri'u kashi 60 ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina inda ta taba zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani wanda ke ba da dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben ya tursasa wa sauran 'yan takarar janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa. Sannan Haley wacce ta rage ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaki ya daidaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur, wani mataki da ma'aikatan jin kai da kasar Amurka suka koka da shi. Yakin Darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin Darfur da ke kan iyaka da kasar Chad ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin kasar da kungiyar RSF ya fi shafa. Sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a Chad a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta IOM. Amma wasu da dama kuma sun makale a Darfur kuma suna buƙatar agaji. A ƙarshe, hukumomi sun ce wani jami'in sojan Amurka ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington da ranar jiya Lahadi. An garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leƙen asirin Amurka suka kashe wutar a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar Columbia ta yanar gizo. Mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya Lahadi.
To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biye. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyar ECOWAS wadda ta dage ma jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso takunkuma ranar Asabar jiya Lahadi ma ta dage takunkuma ma kasar Guinea. Wannan ya kara yawan masu farin ciki da annashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ECOWAS. Don haka wakilinmu a shiryar Oyon Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya hada mana wannan rahoton.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka wato ECOWAS a takaice ta cirewa ƙasashen nan hudu wato Mali, Burkina Faso, Guinea da Niger da nayin juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan ƙasashen da ke zaune a Najeriya sun nuna jin daɗin su a game da cire wannan takunkumin.
Sunana Yawu Akara Ibadan Akele, ni na sana'a trader ne. Gaskiya a matsayina na dan Niger din nan, gaskiya na ji daɗi dan ni na san abin da yake kan hanya da nan dan kai iyaka muke. Abin da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa, aka ce wai ba wanda za a yi. Abin nan gaskiya ya takura da. Amma yanzu gaskiya abin Allah zai kawo saukin sa insha Allah.
To me yake baka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan kasashe hudu cikin har da jamhuriyar Niger?
Ai wannan takunkumin da aka samu Niger shine fi tsananta bisa ga waɗancan dan na can da wasu ma ba san da ana yi ba, amma wanganan kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Niger din nan. Dan saboda mutanen Niger da mutanen Najeriya idan ka je kan iyaka an kai kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba, ka dinka tahada bacci dan Niger ya shigo Nigeria, ka dinka tahada bacci dan Nigeria yana cikin Niger, dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne, baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan.
So da yake kana nan zaune a Nigeria, a labarin da kake ji a cikin kasar Niger dame dame kuke fi shan wahala a kansa?
To gaskiya abun da aka fi wahala a kansa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su, dan wancan lokacin da aka fara din nan ka san hatta da kifi ko toci din nan ba wutan da ake samu, sai dai ayi amfani da wannan fodan da yake dan azarta su, kuma babu magani, magani ai shine mai matsalan ma.
Sunana Kyari Ali Bukar. Gaskiya abu yake wallahi, dan wallahi muna cikin kunshi wallahi, saboda ka gani dai ni dai gaskiya fi sabilla ba mutum iyaka Niger ne da Nigeria, to amma ɗan uwana gaba daya suna cikin Niger, saboda ka ga yanzu kamar mu aka sawa muke jin sai inda muke jin zabi abun, saboda muna waya kullum da su ba ma jin dani wallahi, ko bacci ma mai ba samu bacci ma, amma yanzu Allah ya yarda zamu samu bacci.
Wadanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kuncin da suke ciki?
Gaskiya mallam Hassan bayanai suke yana da yawa wallahi, kaga da akwai turawa da suke tallafa mana, suna kawo mana abinci, ruwa, mai gida da sauransu, abubuwa da kala kala, har makarantar su bude yaran mu, kaga mu yayi gudu gida ne aka kwace mana garin mu, yau kusan shekara 9 ko 10 da zan ce ba mu da gari, to mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu, amma zo a ce an sa ni da hukumi, gaskiya ba mu ji dadi ba, amma yanzu mun ji dadi mu samu karfi, dan uwana suna difa kinjandi gaba daya suna can.
Mallam Umaru dan asalin kasar Burkina Faso a cikin yaren Hillanci ya nuna jin dadin sa a game da cire takunkumin.
Minna ni mbel dum ko dum yofa neto Nigeria ya Niger, neto Niger waran Nigeria, an na ji dadi sosai, na ji dadi.
To me yasa ka ji dadi?
Na ji dadi mutani Nigeria yana shigo Niger, mutani Niger yana shigo Nigeria, Burkina yana shigo Nigeria, muna ji dadi wallahi.
Idan ba amanta ba sanya wannan takunkumi dai ya takurawa yan kasashen Mali, Burkina Faso, Niger da wani sashe na arewacin Nigeria. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi ɗan sa kai na jihar Katsina da yiwa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka. Da ƴan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa, waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗa ga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ci haƙurin ƴan sa kan da aka samar don yaƙi da ɓarayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. Gari ci gaban hirar da wannan filiye da Rabi'u.
Wani zargi ko kuma wani tunani kuke yayi sanadiyar har ya kai ga aka masa wannan kisa?
Wallahi mu dai ba mu tunanin komai, saboda kahin ma wannan haka ta faru da shi, akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi, wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni, wallahi bai ma dade daga majinye ba.
Yana tare da ma'aikata, mene ma'ana haka kenan?
To ka san su barayi dai in aka ce ma kaman in wani abu ya faru zaka kira ma'aikata ka ja musu ga abin da ke faruwa, to su wannan abin da suka dauke ta kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne.
Wato ya shiga dai tsakanin su ƴan ta'adda suna zargin sa, gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamna sun zo sun ma gama da shi gaba ɗaya kenan.
To ai shine mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnan suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunanina babu wata hukuma da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a yi minti 15 ba a yanda ake ba mu labari, saboda ni ina gida kawai abin ya faru.
Ba a je gaban kotu ba dauki kowane mataki ba, kawai sai dai ji ku kai kawai an kashe shi.
Wallahi babu wata kotu. To ai muna yanzu ran kai dai ina misali in amma abu ma ina zaka je ka kai shari'a, tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti 30 ba ai babba, a zo aka kira ƴan uwanka ko mai unguwar ka, ba a kira mai unguwar ka ba, ba a kira ƴan ƙauyen ku ba, kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi, wurin wa zaka je?
Yanzu ya iyalinku ya kake tare da ƴan uwanka da sauran iyayenku mata?
To gaskiya ƴan uwana lafiya na, akwai ƙannena guda biyu waɗanda suke makaranta allo, akwai kuma guda biyu waɗanda suke makaranta boko, san ma dai uku zance saboda kwanan nan ba abin ya waru. Dama kafin mahaifin mai rasu akwai wani ƙannena ɗaya da yayi wasiyar za a kai shi makaranta allo, shi ma ban daɗe da na kai shi ba, sai ƙannena ƙanana yanzu waɗanda nake tare da su.
Kin yi sana'a kike?
Ni sana'a gyaran rediyo nake.
Ki yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina, shi duk kwaratta mi za ki ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku?
To gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamna duk kwaratta domin Allah, saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu. Amma dai ina so in ba shi shawara da dukkan ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunni, saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san meye dokar kasa take ba, amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba ba binciken komai, kawai a kama shi a kai. Ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi, sannan da hukuncin da doka ta sanada a yanke mashi. Amma ba irin wannan ba, a kama mutum cikin dare, kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komai, kawai a kashe mutum haka. Je in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba, amma wani ban san tsarin dokar Najeriya inda take ba.
Me cikakken sunan mahaifinku?
Sunan mahaifina Bello Hassan sunan shi.
Akwai wani abu da kuke nema ne ko wata diya ko bin jinin mahaifinku, ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya jawa jami'ansa kunne ne kawai?
Domin Allah ni abin dai ne gaskiyan magana, saboda irin yanda babana yake hudda da jama'a, kamar duk inda na nuna bana jin daɗi, saboda kamar an ɓata ma mahaifina suna ne da mu kanmu ƴaƴan shi.
Rabin ko ka san cewa mutane wasu na Katsina na ga suna murna da waɗannan ƴan sandan gwamnan da aka kafa?
To wallahi kusan ko mu dai nan muna yi, to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mamu ne ba mu ji daɗi ba, saboda da an ga mamu dalilin da ya sa aka yi mamu mahaifinmu, kaga za mu ɗan ji sauƙi-sauƙi, amma kawai a kama mutum a kashe ba lahin bari ba na baƙi babu wani jini. Wallahi daga lokacin da suka kama mahaifina ya ga ko minti 15 bai ba, ɗan da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu.
To Rabin Allah ya ji kan mahaifinku.
Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake takewa haƙƙi irin wannan suna da dawan miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike dan ɗaukar matakin da ya kamata.
Sun zo sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne, a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi, kawai aka je aka bindige shi. Suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kitan gilla. Menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi?
To wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kitan gilla ɗin ne babu gaira babu dalili, to ai dama shi kai jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zo a kan shi a yi abin da ya dace. Amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani sukuritoci suke yi bisa abin da muka sani, al'ummar jihar Katsina sun yi marhajin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma. A duk inda aka yi ire-iren waɗannan abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban, kuma da irin fahimtar shi watakila wanda abin bai ma daɗi ba dole ga cewa ainihin mashi daɗi ɗin ba, ko kuma watakila su ma a matsayinsu na ‘yan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayinsa na 'yan adam ɗin ta kama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai, kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace.
Otuman Tukuri, waɗannan mutane sun da suwa su ji wannan shirin da muke yi, idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi, za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai?
Eh, dama abu ne a yi buɗaɗɗe. Inda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don gwamnati, kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma, to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakurai a gare su daga bangaren su, abu ne mai sauki yana iya tunkarai ainihin hukumomi da suka dace, ko tunkarai ma'aikatar tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa, ko kuma ainihin su ma kansu suna da komandoji a kowace lokacin, kuma akwai babban komanda na su na jiha, dai ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su.
Masanin harkokin tsaro kuma Fulani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba, Garis Gololo ya bada shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙile cin zarafi baki daya.
Gaban ƙasa ya taimaka ya ba Fulani masu special advisor da za su samu su yi magana. Ya sani sunanan kuma a san cewa an yi musu za a fada ba wai kawai a kace su ba a fada ba sai kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata yan wani abu ya faru a fada kuma yan jarida ma su daina rubuta killers Fulani babu wanda ya kashe mutum a fada kawai a ce criminal amma fa mutum yare nawa ana fada duka yanzu in an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa fadan yare
wato in haka ne ai za a yi a hana masu satar mutanen nan su daina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin nan
ai za su yin su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar yan kasa ne ba wai su a zubar da su ba banza ba su ba yan kasa ba kuma su yi magana a ja a kashe su sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ga yaran hudu dan karimi ma a kashe shi ya za ya ka ga abu zai shiru
akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba ɗaya kenan
hanyoyin da za a bi a magance wannan abu din nan kowa a bashi yancin sa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in nyamuri ne yan haifof din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mudan da ake yanzu a East din akwai wani umfani a cikin sa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su meye suke so kuma me aka yi musu a san matsayin su in ba haka ba abun zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ji kai ba Bulatani ne kuma baka hada da Bahaushe ba ko kuma yan uwanka ba su fada da Bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba Bulatani amma ina da yaya wanda suke aure yanzu Hausa wajen su guda biyu ne zan ce babban hado da Hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna aure Hausa kaga kuwa sai ina tare da Hausa banki to bayan da zai kawai a ce mutum shi kadai sai kawai wani yaren su wannan yaren daban wannan yare daban Bahaushe da Bulatani ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan suka zuga wannan to zai kawo muna matsala wanda ka dama suna so su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi
sauraro bakin abin da ya sabu ake nan kan wannan batu don haka za mu jira don ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a dauka yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarki da Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya to a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a takaicen Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafah dake Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki daya duko da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da bukatar sako mutanen da 'yan Hamas suka yi garkuwa da su. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar Ukraine a yakinta da Russia ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga kasashen yamma. Sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa Kyiv za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama ɗan takarar jam'iyyarsa ta Republican gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a watan Nuwamba. Inda zai sake karawa da shugaba Joe Biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda Trump din ya sha kai wajen Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar Sudan da yaki ya daidaita sun toshe hanyar kai agajin jinkai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin Darfur. Wani matakin da ma'aikatan jinkai da kasar Amurka suka koka da shi. Yakin Darfur wanda wato yankin Darfur wanda ke kan iyaka da kasar Chad ya kasance wani yankin da rikicin Sudan ya fi shafa tun bayan da aka fara yakin watanni 10 da suka gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan Malam Idi Jili musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba Dallami dake unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano.
saboda rasuwar matarsa Zainabu wadda aka fi sani da Abu. Da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar 7 shekaran jiya a Sabar. Allah ya rahamshe ta ya kuma bada dangana a mu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dada Balawi sai kuma engineer mu Charleston, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.